النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya kaddara don mu cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malaminmu Sheikh Abubakar Imam Ikara, Allah ya jansa da rahama. A wannan yammaci na 11 ga watanni ko 11 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiyya. Muna nan a cikin sura mu mai albarka, suratul baqara, wanda jiya mun karanta aya 213, fadin Allah Ta'ala, kana nasu ummatan wahida, wanda nake akwai dan karin bayani kafin mu cigaba da tafsiri, amma duk da ka ran ma zai karanta mana aya har ma bismillah. A'udhu
billahi
zaman ina nan to Allah kai mu to ba matsala insha Allah to ba matsala. Allah subhanahu wa ta'ala yace kana nasu ummatan wahida, mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya. Al'umma guda ɗaya, malaman tafsiri sun yi maganganu ya kai wajen guda 7, musamman idan karanta tafsirin Ibn Ashur a At-Tahrir wa At-Tanwin, idan karanta littafin Ma'alim At-Tanzil na Al-Baghawi da kuma Fathul Qadir da sauran littafin tafsiri, wajen ayyana waɗannan annas ɗin malaman sun yi maganganu sun kai wajen guda 7. Amma dai maganganu guda 2 su ne suka fi shahara. Magana ta farko cewa waɗannan mutanen sun kasance da a kan shiriya, sun kasance a kan shiriya. Malaman tafsiri suka ce ana ƙaddara wata kalma da ta bayyana a cikin suratu Yunus, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Wannan fakhtalafu din ana ɗauko ta a sa ta a daidai, in za ka yi tafsiri kana nasu ummatan wahidatan fakhtalaf, kaga idan ka dauki wannan fasarar dan Allah ka kashe wannan. In ka dauki wannan fasarar, abinda wannan fasarar take nunawa da sun kasance a kan shiriya, daga baya sai suka saba, ma'ana suka saba, wasu suka tsaya a kan shiriya, waɗansu suka karkace. To daga nan ne fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina, sai Allah maɗaukin sarki ya aiko da annabawa masu yin bushara masu gargaɗi. Duk da karatun aran ma ya ƙara wa mubashirin, amma mubashirin wa mundirin, muna gane ha? To akan wannan magana ne Abdullahi ibn Abbas yake cewa كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق زامن واتو عبد الله نابلت سوا متاني سن كفن شيء فكان النبي آدم دقى لوقة النبي آدم يبينا زوا النبي نوح to an samu karni guda goma karni guda goma jama'a jama'a guda goma dukkan su suna kan shari'a fahtalafu daga nan ne sai aka samu sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya aiko da annabawa masu gargadi masu bishara masu gargadi malam yace wa kadha hiya fi qira'ati Abdullah ibn Mas'ud كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كما يقول إقرار عبد الله بن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ثم قالوا أن كاغتنا كان شريعة أني دقا بايت كسامو تاباني تقول لك كما لم يكيس كتعاء سنكت أنتيني أكن كافريكي وانا أكي مغانا أكن سنكت أنتيني أكن كافريكي كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين متى نيتم كتن شدا كافرين شين فسر الآية سي الله يأيقود من ذني ما سب شارع ما سجل قديم لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأسنام وأن أسلي دا متى نيئا كان وتشرير النبي آدم تجي حسق ذو سنابورة وممكا فبعث الله إليهم نوحا في أن لا يأيقود أن نبنوه فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض شيني فرقم من زند أن لا يتوكد بشيزو هذا متعن الدنيا فكافة أنتم بسر عليك الناس دمومنين أما أثناء قدر كمل فاختلفوا واسم بسر الناس دكافرين أما أنا باب تكدير كمل فاختلفوا وانا سوني بسر عليك إنجان تعديل نور فالله تبارك وتعالى وان النبوة ده ايكو وانزل معهم الكتاب سيتوكر اتعالى سوء الكتاب وان الاهدية تيكو الف دلام بكي مغانا اكن جنسية معنى جنس اللي يتفن وان انباش التورا وان انباش انجيلا وان انباش زبورا وان انباش كذا شيني كون النبي انسوكر بالكتاب اتعالى شيء بالحق ده جسكية ليحكم بين الناس dan ya hukunci a tsakanin mutane to wai zai hukunci a tsakanin mutane wannan suka ce littafi saboda ana maganar littafi ne aka ce li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a dukkan annabin da aka bawa littafi shine li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a ana nufin Allah da ya saukar da littafin ya saukar da shine li yahkuma bainan nas muna gane ha li yahkuma bainan nas fi makhtalafu fi dan ya hukunci a tsakanin mutane akan abin da suka yi sabani yace ga daidai kai sabanin ka aje shi wannan ba aje shi ga daidai din nan kuma da haka ake iya fahimtar addini duk sabanin da kake gani a duniya wannan yace kadiriya wannan yace tijaniya wannan izala wannan kaza to ba rigima ba tashi hankali a dauko kowa ya dauko abin da yake kai na addini wanne ne qur'ani yake goyen baya wanne ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goyen baya muna gane liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi ba wanda ya saba a cikin sa shiwa wasu suka ce musulunci wasu suka ce littafi wasu suka ce annabi muna gane wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda suka saba game da shi sai waɗanda aka bawa shi shi mai littafi bayan an ba su littafi min ba'di ma ja'a bil bayyina bayan hujja bayyanan ya ta zo musu sai suka saba suka kibin hujja din baghyan bainahum saboda zalunci saboda hasadar da ke cike tsakanin su Allah ya fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaqq Allah ya shirye da su a cikin abin da suka yi sabani din sai Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shine gaskiya bi idnihi wasu suka ce bi ilmillahi wasu kuma suka ce bi amrillah mana sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da suka yi sabani ya shiryar da su zuwa ga mai abin da yake daidai daga cikin wannan sabani din bi idnihi da umarninsa malamin kin yi magana akan menene Allah ya shirya da su zuwa gare shi, wanda gaskin malamai suka ce musulunci, saboda su ba su yarda sun yi addinin musulunci ba, sai aka shiryar da su zuwa ga musulunci na daidai. Wasu suka ce a'a, ana magana ne da Nasarawa da Yahuda na zamanin Annabi sallama, sun gani a littafin cewa ga Annabi sallama kuma gaskiya ne. Amma sai ya zanto cewa amma sai ya zama ba su yi imani da Annabin ba, amma sai musulmai suka yi imani da shi. Kaga Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da su suka yi saɓani, tunda su ba su ba Annabin ba, su waɗannan sun ba Annabi. Muna gane ha? Wanda daga cikin malamai suka ce ana magana ne akan wato musulunci, Allah ya shiryar da su zuwa ga musulunci, ko Allah ya shiryar da su zuwa ga Annabi. Wanda daga cikin malamai suka ce ana magana ne ma akan kwanaki, dukkan al'umma ta so ta dace da ranar Juma'a, amma ba wata da dace da wannan ranar Juma'a sai al'umman musulmi. Saboda hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama, mu ne na ƙarshe a zuwa duniya, amma mu ne na farko gaba gaba a ranar al-qiyama. Nahnu awwalun nas dukhulan al-janna, mu ne farkon mutanen da za su shiga al-janna. Bai da annahum utul kitaba min qablina, tare da cewa an ba su littafi kafin mu, wa utinahu min ba'dihim, mu kuma an ba mu namu littafin bayan su. Fahadana Allahu limaktalafu fihi min alhaqqi bi'idni, sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga abin da suka yi saɓani a gare shi na gaskiyar, sai Allah ya shiryar da mu zuwa gare shi bi'idnihi, da umarninsa. Fahada yawmul ladhi ikhtalafu fihi, wannan ita ce ranar da suka yi saɓani a cikinta. Fahadana Allahu lahu, sai Allah ya shiryar da mu ga wannan shirya. Fannasu lana fihi tab'un, duk mutane masu bin mu ne akan wannan. Lil yahudi, sai ce fagadan lil yahudi, ma'ana wannan rana ita ce ranar Juma'a, mu Allah ya shirya da mu don mu more ta, amma sai ce fagadan lil yahudi, gobe ta Yahuda ce ita ce mai Asabar. Sannan wa ba'du gadin lin nasara, sannan kuma abin kwanan da zai zo bayan gobe kuma na Nasarawa ne. Ma'ana ranar ita ce mai falalar ranar Juma'a, sai Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta. Wasu malaman sun fassara fahada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi'idni, da cewa ranar Juma'a ake magana, amma wannan ana magana umumin addini ne gaba daya. Allah ya shiryar da musulmi zuwa gare shi. Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici. Min khalqihi, daga cikin halittunsa. Walahu al-hikmatu wal hujjatul baligha, Allah yana da hikima, yana da hujjoji, isassun hujjoji. Idan mun kalli wannan ayar, za mu kalli cewa duk wani addini da ɗan adam zai yi, zai jira ne annabin da aka aiko masa ya zo masa da wannan addini. Shi kuma addinin annabin in zai zo masa, sai ya zo masa da littafi. Shi sa Allah yake da Annabi sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, kaga an bashi littafi dan yayi bayani. To dan haka da abin da ake yin addini shine da littafin da aka bawa Annabi da kuma bayanin da aka da Annabin zai yi. Duk addini zaka yi zama littafin Annabin ne ya faɗa ko bayanin Annabin ne ya faɗa. Muna gane ha? To sannan kuma duk lokacin da aka yi saɓani, in dai addinin gaskiya ne, to in aka yi saɓani ba inda ake zuwa warware shi, sai ina? Sai cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi sa Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum.
Ya
Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a. Wa ulil amri minkum, da majibinta al'amura daga cikinku. Wani tafsirin da malamai sai wannan shine al-umara wal ulama, majibinta al'amuran ko dai su zama malamai ko kuma su zama shugabanni na mulki. In ka duba za ga gurin Allah sai aka ce atiullah, saboda yana da da'a mustaqilliya tashi. Gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wati'ur rasul, amma ulul amri ba a ce wati'u ulul amri ba. Kuma a gaba sai Allah ya ce fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kaga ba za ka yi ja'in ja da Allah ba, ba za ka yi ja'in ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ulul amri wanda su ne al'ulama wal umara duka za ku iya yin ja'in ja da su. Shugaba ya ce a yi kaza, a ce a'a wannan ya saba wa ka'idar addini saboda aya kaza da hadisi kaza. Ko malami ya ce kaza addini ne, a ce akramakallah wannan ba shi bane addinin, addinin gashi inda Allah ya ce ga inda Annabi ya ce duk za a yi wannan. Shi kuma idan an musu haka su al'umara din wal ulama ba za su girman kai ba, dan Allah ya ce ayi farudduhu ila Allahi war rasul, kuma da shi zuwa ga Allah, kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana sai a koma cikin Qur'ani da hadisi kamar yadda Ibn Kathir da wasu malamai suka faɗa. A duba shin wannan magana waye magana ta ayar al-Qur'ani take goyen baya, waye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goyen baya. Idan aka duba aga cewa wannan dalibi ko wannan mabiyi shine yake dace da Qur'ani da Sunna, sai a dawo kan hanyarsa. Ba wai ana nufin a ce wai gaskiya tana gurin kawai shugabanni da malamai bane, a'a haka ake tunani, amma suna yin kuskure. Su din malaman suna yin kuskure. Malami zai iya zuwa ya faɗar abin da yake za ka iya mai gyara a ciki. Sai na Abubakar wata ran wata mata ta zo take masa jikanta ya rasu menene gadanta, sai na Abubakar yace baki da gado. Abdullahi ibn Rawaha ya miƙe yace a'a ina nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta sudufi. Sai na Abubakar ya ajiye wannan fatawa ta dauki ta Abdullahi ibn Rawaha, din da yafi shi kima yafi shi daraja, wanda yace kaidar addini. Akwai kisa da ake kawo ta Imam Malik, duk da wani malami Zubdan da ya rubuta wani littafi al-mashhur min ad-da'if wa ma yubni an, ya ce kisa ta da bata inganta ba, amma dai asalin kisan ana danganta ta zuwa ga Imam Malik, cewa Imam Malik ya zo ya ce ba sai an tsatsefe ya din kafa alwala ba. Al-Majlis Abdullahi ibn Wahab ya koro isnadi, ya ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsefe in ya din kafarsa da wannan khinsir. Daga nan Malik ya ajiye wata fatawa ta kai dauko wannan yana aiki da ita. Yadda malamai na cewa wannan hadisi ne da'ifi, saboda hadisin mustawrid ya ife zama hujja a wannan babin wajen tsefe in ya din kafa. Abinda dai nake so na kai zuwa gare shi shine mu fahimci cewa ko mutum ya fi ka karatu, to Allah na iya baka wani ilimi a wata gaba da la'alla wani lokacin zai wahami, la'alla wani abin zai faɗi wani abu ba daidai ba, wanda ka kuma kai ne za ka nabbahar da shi. Wannan shi ne addini. Bayan an ce mutum malaminka bane shi ne duk abin da ya faɗa daidai ne, a'a kai ma ka ringa karatu, ran da ya faɗi ba daidai ba sai ka je cikin ladabi sai ka gyara masa. Wannan yake sunna, wannan yake hanyar salaf. Muna gane a? Shaykh al-Albani hadisin kiran sallah a hagu da iqama a dama duka ba su inganta ba. Idan an haifi jariri za a mai khutba, akwai kiran sallah a dama a mai a hagu duka ba wanda ya inganta. Wani ɗalibinsa sai zai ce mai wannan hadisin da'ifi ne, sai Albani ya shiga bincike. Ɗalibin ya zuya mai illa ɗaya, shi kuma sai da ya gano illar da za a iya da'afa hadisin kamar guda biyu, in ya haɗa nawa kenan uku, daga nan ya ƙaru da wannan ilimin. Amma asali ɗalibinsa ne na mai cewa hadisin yana da illa. Muna gane ha? Shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Muna gane ha? To dan haka dai wannan shine abin da ya shafi sabani cikin addini. To Allah ya nuna mana cewa zakai abu ne, zakai addini ne ta littafi da harshen manzo wanda aka yi, kuma in kai ja'in ja kuma kuma da shi zuwa ga littafin Allah, zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici, Allah ta'ala ya shiryar da mu. Allah ta'ala ya ce نعم الله تبارك وتعالى يتد النبي صلى الله عليه وسلم ده صحابنسا يتي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه شن كنا تمانين ذاكو شغا الجنه هكا كوي ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم irin misalin abin da ya jewa waɗanda suka zo kafin ku na jarrabawa bai zo muku ba kuna nufin za ku shiga aljanna haka ba tare da an jarrabe ku ba Allah ce masalhumul ba'sa wadh-dharra talauci da cututtuka sun same su a hanyar Allah wa zulbilu an girgiza su da jarrabawa hatta yaqula ar-rasul hatta da shi kansa manzon yake cewa wallabina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa mata nasrullah suna gaya junan suwawi yaushe taimakon Allah gari ba Allah ya ce wala yansurun nan Allah man yansuru ba Allah ba ya ce in kansurullah yansurkum wa yusaddid aqdamakum ba ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya ce kataba Allah la aglibanna ana wa rusuli ya ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad duk ba Allah ya fito wannan bada makamantansu yaushe taimakon gari Allah ya ce ala ku saurara إن نصر الله كريم كما كون الله ينا كسد كما كون الله ينا كسد to idan mun kalli wannan ayar tana nuna mana irin wahalhalun da mutanen da suka gabace mu suka sha akan wannan addini kuma da ma'aida Allah sai yayi jaraba kuma Allah ya manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda yafi kowa samun tsananin jarabawa sune annabawa sannan sai wanda suka biyo su a imani sai wanda suka biyo su a imani gurgudan imani da gurgudan jarraba da Allah bai ma cikin hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahum in Allah yana son mutane sai ya jarrabe su to nan ma Allah yake kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhali abin da yake misalin abin da yake waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin Bukhari da tsanani yayin tsanani a garin Makka tsanani yayin tsanani sai suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ala tantafira lana ala tad'u Allah lana shin ba za ka nema mana taimako gurin Allah ba ba za ka roƙa mana Allah ba wannan bala'in da kafirai suke sa mu fita daga ciki da wannan talaucin da wannan cututtukan da suke damun mu fakala sai Annabi ya ce inna man kana qablakum lalle waɗanda suka zo kafin ku kana ahaduhum yudau al-minsharu ala mafriq ra'si za a ji a samu ɗaya a cikin sada ko zartu a dora take kansa saboda yayi imani za a dora wannan zartin ana yanka shi fa yaqlusu ila kadamai sai wannan zartin daga kansa ya zo har zuwa kan digadigansa an tsaga shi la yatrifuhu dhalika an dini amma wannan ba zai sa ya bar addinin sa ba ya yadda ya mutu a cikin wannan jarraba dan ya shiga aljanna sannan yace wa yumashshatu bi amshatil hadidi ma baina lahmihi wa adami za kuma ka samu wanda za a zo a ringa samun kumna na karfi saboda ya imani a ringa taje tsakanin naman sa da kashin sa a ringa taje tsakanin naman sa da kashin sa amma la yatrifuhu dhalika an dini wannan ba zai sa ya bar addinin sa ba ka karshen jarraba yake ne to kuna tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da misalin irin wannan ya zo muku ba ba tare da irin misalin irin wannan ya zo muku ba manzo Allah yace wallahi lai kimmanna Allahu hadal amr yace wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari wannan al'amari shine addinin musulunci hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaw har mutum zai iya tafiya daga san'a har zuwa hadramaw a lokacin ba wanda yake shiga gurin amma Allah zai wato zai wanzar da wannan addini ya kuma sanya amincin da mutum zai tawo daga sana'a yazo hadara maut la yakhafu illa Allah ba abin da yake tsoro in ba Allah ba to sai Allah madaukin sarki yayi jarrabawa shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace al-islam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna Allah ta'ala ya buɗe suratul ankabut da cewa alif lam mim, laysa da cikin suroli guda shida da aka buɗe su da alif lam mim. Abinda malamai ke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bidalik, Allah shine wanda ya fi sanin me yake nufi da wannan. Saboda wannan abin da ake faɗa, wata rana muna makaranta, akwai wani garbi a makarantarmu, ka san wani suna cewa wai garbi mai gardama shiga aljanna, saboda garda akwai shigantaka, shigar da duk abin da ya ga dama zai faɗa, kuma duk abin da ya ga dama zai yi. Idan an ce mai ka ji tsoron Allah, ya ce a'a, ku ai ba ku da wayo, ba ku san wannan kurmin baƙin baran da Allah zai fassara shi a aljanna, kila ma sai ni zai ce in fara shiga aljanna kafin ku. Wai tunda Allah bai fassara ba, to an je lahira za a ce shi zai fara shiga aljanna kafin kowa. Wai duk wannan kuraman baƙi guda 29. Allah ya ce alif lam jami'a, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna, shin mutane suna tsammanin kawai Allah ya kyale su ba jarabawa, kawai dan sun ce sun yi imani sai a yadda da imanin ba za a jarraba ka a ganka ba? Allah sai shi ya faɗi wata magana, ya ce kawai suna so su ce sun yi imani, wahum la yuftanu, alhalin ba a jarraba su ba. Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim, wallahi haqiqa mun jarrabu wanda suka zo da kafin su. Bisa Allah ya jarabawar falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, nan abin da yake ni bayyanarwa, dan Allah ya bayyanar da wanda suka yi gaskiya a cikin imani, walaya'lamanna alkadibin, kuma dan Allah ya bayyanar da masu imanin ƙarya a cikin imani, wani imanin sa na gaskiya ne za a jarraba shi. In dai abu ya zo sai an yi jarrabawa, ya ishe ka misali hadisin Suhayb ibn Sinan ar-Rumi riwayat Muslim, hadisin Rabbul Gulam. Kaga da yadda ya faru da Rabbul Gulam, wani sarki ne yana da mai tsafi, amma sai ya tsufa, mai tsafin ya sa a tura yaro don a ringa koya mai, don ya ci gaba da yi wa sarki tsafi, zan bayar a gurguje. Shi wannan yaron a hanyar ta zuwa ya koyi tsafi, yana ganin wani malami, sai ya tsaya ya ji wa'azi sannan ya je gurin malami. In ya baro gurin mai tsafi, sai ya tsaya ya ji wa'azi sannan ya je gida, da haka sai ya zama abin tsarki a gida, abin tsarki a gurin mai tsafi. Sai malami ya koya mai dabara, ya ce in ka je gurin mai tsafi mai koya ma tsafi a latti, ka ce a gida aka tsare ka. In ka je gida a latti, ka ce mai koya ma tsafi ne tsare ka. To ana tun haka yaro yana tsakanin mai tsafi da malami. To kawai sai wata rana wata dabba ta tare wa mutane hanya, ta hana kowa wucewa. Yaron nan ya ce to na gode wa Allah, yau zan gano da malami da mai tsafi wa Allah ya fi yarda da al'amarinsa. Da haka ya ɗauki dutse ya ce ya Ubangiji, in dai al'amarin malami ya fi soyuwa a gare ka, idan na je wannan dabbar ka kace ta, mutane su samu hanya. Yana jifa ta mutu, mutane suka samu hanya. Yaro yana zuwa gurin malami ya gaya mai ga abin da ya faru, ya ce to ainihin kafi ne karama. Ashe duk girman shehi za a iya samun ɗalibinsa kuma ya fi shi karama? Ba zai ba ce wai shehi daga shi sai ‘ya’yansa su ne masu karama, sauran kuma duk ba karama. Ba za a yi wannan ba. Muna gane ha? Shi sa a musulunci za a ga mutum ya haddace Qur'ani, amma ɗansa bai haddace ba. Ko ba a yi? Sai ga wani bai haddace Al-Qur'ani ba, amma ɗansa ya haddace. Saboda Allah raba ni'imar yake zuwa ko'ina. Ba zai ba ce wa'annan su ne kaɗai masu karama ba, su waɗannan kaɗai kullum da shi da babansa da ‘ya’yansa duk kawai sai dai abu masu karama, ba zai yi ba. To da haka yaron nan, sai malamin nan ya ce masa, amma fa in an gano sirrinka kana da wannan karamar, to kar ka nuna ni. Wata rana wazirin sarki makaho ne, sai wannan yaron suka yi magana da wazirin sarki cewa yayi imani da Allah, shi kuma zai mai addu'a Allah ya dawo mai da idonsa. Kawai ya mai addu'a sai ido ya dawo, wazirin sarki zai zauna a majalisa da ido biyu, sarki ce mar radda ilaika basara, waye dama da wannan idan naka? Yace ubangiji na ne. Yace awalaka rabbun gairi, shin dama kana da wani ubangiji bayan yace rabbi wa rabbuka Allah? Yace ubangiji na ubangijinka Allah shi dama da wannan idan. Daga nan aka fara samun waziri, daga nan ya nuna yaro, yaro ya nuna malami, aka halakar da shi. Shi kansa yaron aka yi muhawala akan a halakar da shi a kasa, aka kai shi cikin kan dutse, katin dutse za a wurgo shi. Bayan hawa sama ya ce Allahumma fihim bima shi'it, ya ubangiji yi mun maganin da abin da ka ga dama. Dutse ya girgiza mutane suka faɗo, shi kuma yaro ya sauko ya tafi sa, suka halaka. Sarki ya ce, ya ina abokan da na tura ka su tafi da kai? Ya ce, Allah ya isa mun da sharrin su da abin da ya ga dama. Sai aka ɗebo wasu aka ce, ku je tsakiyar ruwa, sai kun je tsakiyar ruwa akan jirgin ruwa ko kwale-kwale, sai ku tsoma shi a cikin ruwan, ku jiyo ku tafi. Da suka tafi da shi tsakiyar ruwa, sai addu'a ce, Allahumma fihim bima shi'it, ya ubangiji yi mun maganin su da abin da ga dama. Wannan ƙurƙur ɗin jirgin ruwan ya girgiza, suka fada, ya dawo ya kawo shi bakin gaɓa, ya dawo gurin sarki. Yace, ina mutanen kai, ta Allah ya mun maganin su. Yace, ka ga ba za ka iya kashe ni ba, in kana so kashe ni, ka ga zai tabaliya, zai sacrifice. Sai ce, in kana so ka kashe ni, ka tara mutane a farfajiya, ka ɗaure ni, ka ɗauko kibiya daga cikin jakakkwari, man kwan wannan kibiyoyina, ka sa shi akan bakana, in za ka harba ka ce bismillahi rabbil gulam. Yana yi ko yana cewa bismillahi rabbil gulam, sai mu sami yaro a nan, yaro sai ya faɗi ya mutu. To mutanen gari sun san an yi muhawala, an yi attempting, ya zanto cewa an kashe shi amma an kasa, an je sama an yi kaza, an yi waje an kasa, amma abin mamaki gashi ana ambatar rabbil gulam kawai da yaro ya mutu. Da haka mutane suka ce, to rabbul gulam gaskiya ne, da haka amanna bi rabbil gulam. Mutane suka ce sun yi imani da ubangijin yaro. Wannan system ne, wani dabara ne na da'awa, ya san in ji an yi haka mutane za su imani, shi kuma ya yi shahada. To daga nan ka ga da malami da waziri da suka yi imani ba an jarrabe su ba, to su ma waɗannan da suka musulunta suka ce amanna bi rabbil gulam. Sarki ta aka haɗa ƙaton rami a kunna wuta, aka ce duk wanda bai yi rijiya ba a wurga shi ciki. Haka mutane ne aka ringa jefa su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, har sai da ya rage wata mata. Sai na gane soyayyar uwa da ɗa. Matar ita ta gamsu ta mutu akan imani, amma sai ta tuno da ɗanta a bayanta, da ta tuno da ɗanta sai ta ɗan dawo da baya. Kawai jinjiri a ranar ya magana, ya ce isbiri ya ummahu fa innaki alal haqqi. Yace mahaifiyata ki yi haƙuri akan gaskiya kike, kawai mu faɗa. Kawai sai suka faɗa. Shi ne Allah ya ce kutila ashabul ukhdud.
Kutila ashabul ukhdud.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma nakamu minhum, ba wani da kike musu ba. Suka je suka haƙa wannan mutum suka ringa jefa su a ciki, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai dan sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz mabwayi al-hamid abun godewa. Wannan shine ne fasu, inda zaka yi imani za a jarrabe ka. Shi sa wannan da'awar idan ka shige ta zaka ji maganganu kala kala, wani zai ce ma ai ba dan Allah kake yi ba, bayan ba wanda ya san zuciyar kowa sai Allah. Wani zai ce ai kana da ilimi, kana da girman kai, wani zai ce kaza ne, wani zai ce kaza ne, magana sai iya wadda ka ji. Amma kai godiyar da za ka yi wa Allah, da Allah ya ɗora ka akan wannan hanyar kuma ya tabbatar da kai a kanta. To da haka in dai an yi imani, to sai Allah ya jarraba. Malamai da dama sun yi magana akan wannan aya, cewa wai akan me ta sauka. Wasu malaman sun danganta wannan ayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi sa wasu malaman suke cewa wannan ayar ta sauka ne akan yaƙin Uhud, wanda daga cikin malamai kamar Atha yace lamma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu almadina yayin da manzon Allah shi garin Madina shi da sahabbansa ishtajja alaihi himu dhur sai aka wato sai aka tsananta cutuwa a tare da shi لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بعيد المشركين saboda sun fito ba dukiya dan haka kanin sai musu yawa sun baro gidajen sun baro dukiyoyin su a hannun mushrikai wa afaru ridallahi wa rasuli sun zabiyar dar Allah sun zabiyar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharat al-yahud al-adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kuma sai ga yahuda sun tsananta yayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa wa asarra qaumun min nifaq wasu mutanen kuma suka boye munafiki to aka ce wannan ayar ta sauka ne akan haka wasu suka ce kuma a'a wannan ayar ai ta sauka ne a yakin azab gazwatul khandaq a wannan ta sauka saboda a can ma Allah ya ambaci wa zulmin Allah madauki sarki ya fada cewa wa izzagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adununa to Allah ya fadi irin halin da wannan suka shiga halin da mu'mini suka shiga da Allah madauki sarki ce rinjina ta zo muku izza'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha to wannan ne kisa da karanta lokacin da rinjina ta zo muku sai muka aika musu da iska da wutar rinjina don ta taimake ku buganta ba fa kana Allahu bima ta'maluna basira shine Allah yake izza'ukum min fawqikum wa min asfali minkum izagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adununa har wasu kafara din tunane saboda tsananin da aka shiga shine Allah yake hunalika butuliyal mu'minuna wannan nake so Allah yake hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a wannan khandaq din a wannan azab din anan ne aka girgiza mu'minai girgizawa mai tsanani to nan ma ka san Allah yake wa zulzilu hunalika butuliyal mu'minuna anan ne Allah ya jarrabu mu'minai wa zulzilu ya girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai yawa kaga jarabawa ce wasu suka ce to a yakin khandaq aka saukar da wannan aya garna fado wata latifa saboda mutanen da suke aran muni da yawa na san an san cewa kalmar hunalika qur'ani guda ne ce guda tara gaba daya kalmar da hunalika Allah ya amfani da kalmar hunalika wanda ba allo ya karatu ba zai gane wata fa'ida nake faɗa ba amma duk wanda andiya ya karatu zai gane wannan fa'ida ce mai kyau da haka hunalika guda tara ce ta fara daga cikin suratu ali imran hunalika da'a zakariya rabba muna gane ha daga nan sai wace sai suratu al-a'raf faghulibu hunalika wanqalabu sadirin daga nan sai suratu yunus hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat daga suratu yunus sai hunalika al-walayatu lillahi al-haq daga nan sai hunalika da'u hunalika thubura muna gane ha daga da'u hunalika thubura sai jundum ma hunalika mahzum min al-ahzab daga nan sai hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sai wa khasira hunalika al-mubtilun sannan sai wa khasira hunalika al-kafirun aka ce su tara bayan wannan ba wata hunalika qur'ani iyakar take nan ko ba ka ba arama to abin da nake so ne shine wannan ayi wannan wasu ce a ahzab ne shi yasa malamai suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari hirakul yake tambayar abu sufyan yace man shin kuna yin yaki tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam kana na'am sai ce eh muna yin yaki yace fa kaifa kanat alharbu bainakum ya yaki yake kasancewa tsakaninku mana waye yake nasara shi kadai yake nasara ko ku kadai kuke nasara sai ce a fijalan juyi wataran annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasara wataran mu mai nasara muna gane yudalu alaina wa yudanu alai yudalu alaina wa yudalu alai wataran ya nasara wataran mai nasara kala kadalika ar-rusulu tuftala yace kamar haka ake jarrabar manzanni, wata ran in sun yi nasara sun kai ga tsinu, wata ran sai a jarrabe su, wato ya zanto su ne ba su yi nasara ba, dan ya zanto cewa Allah ya jarrabe su. Muna gane, dan ya zanto cewa Allah ya jarrabe su. Shi sa zaga a yakin Uhud an karya musulmi, an ji wasu cewa hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam an fasa mai kai an kare mai hakuri. Amma aran makaranta mana daga baya an zo an ce musu mutane ga sun san taro za su kawo karo gwamnati, innan nasu ga jama ulakum fakshawhum
alladhina qalu
lahum innana
nahnu jama'un
fakshawhum fadanu imana tafkatini fadanu bayan an yaƙin Ahzab an ji wasu ciwo, an kashe wasu, amma aka zo a gaya musu cewa ga mutane can sun haɗu da zuciya yaƙe ku, innan nasu kajjama ulakun fakshawhum, ku ji tsoro. Amma Allah yake fazadahum imani, wannan magana sai ta ƙara musu imani. Wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, suka ce Allah ya ishe mu, la da Allah ya zama wakilin mu. Daga nan Allah yake fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadli, wannan yasa suka jiyo da wata ni'ima daga wajen Allah da falala, ba wani abu mummuna da ya same su, dama Allah ya kasance mu abu shi falala ne bai girma. To da haka Allah zai jarrabawa, matukar kayi imani Allah zai jarrabe ka. Da haka kawai wani abu na damuwa ya same ka, ka ɗauka Allah ƙyale kai, a'a, Allah yana jarraba mumini ne don ya bayyana da gaskiyarsa, Allah yana jarraba mumini ne don ya ƙara yawan ladansa, Allah yana jarraba mumini ne don ya kankare mai zunubansa. Kai in Allah ba ya jarraba ka ma, sai ka ji tsoron Allah, sai ka ji tsoron rayuwa. Duk wani abu mara kyau da zai same ka ba damuwa a ciki. Manzo Allah ya ce har tsaya da za ka soke ka sai ta zama ma kafara na wani zunubinka. Baƙin ciki da damuwa sai ya zama kafara, rashin lafiya sai ya zama kafara. Jarabawa, kana da wadata Allah ya dawo da kai yanzu baka da wadata, kana da lafiya ka dawo baka da lafiya, kana da kaza ka dawo baka da kaza, kana da mulki ka dawo baka da mulki. Duk wannan Allah yana jarraba bayinsa ne, shi sa yake idan ahabballahu qauman ibtalahum, in Allah na san mutane jarraba su yake. Kamar radiya falahu rida, duk wanda ya yi da jarrabawa da Allah ya masa to zai gama da yardar Allah. Wa man sakhida falahu saqu, duk wanda ya fushi kuma sai game da fushin Allah. Ai Allah baya jarraba mutum sai ya kai, kuma Allah ya gaya ma zai jarrabe ka. To shi sa anan sai cewa Allah da kansa yake cewa saboda tsananin da suka shiga, hatta ya qulu ar-rasul, akwai kira'a kuma hatta ya qulu ar-rasul, ko dai ya qulu ar-rasul asali a larabci yadda muka sani, hatta tana cikin nawafil, hatta tana cikin nawafil, sarwar Allah idan kai ce a matakin farko, shi dan da shi mai nawul wajib ya kawo Allah idan kai. To bayan sun kai gaba, akwai da yawa da za a koya ma, lamu ta'lil ko lamu kai, fa'u sababiyya, hatta, duk wannan suna ciki. Idan suka zo bayan fi'ili mudari'i suna mai da shi mai fataha, wanda asali yana da rufu'a ne. To sai aka karanta wannan kira'ar da hatta ya kula, kaga wannan mun gane a larabcin mu ne elementary, cewa hatta idan ta zo bayan fi'ili mudari'i ne take mata fataha, kaga hatta ya kula ar-rasul, wannan mun gane. To akwai kira'ar kuma hatta ya kula ar-rasul, ya kula ba ya kula ba. To me yasa wannan kira'ar aka faɗe ta? Aka ce dukkan abin da ma'anarsa shi ne madi, in ya zo a mudari'i za ka iya masa, sannan kuma ga ɗaya daga cikin nawafil ya biyo bayansa, za ka iya masa fataha ko kamar damma. Domin wannan labarin da aka ba mu ai ya riga ya wuce, abin da Allah ya ce shi ce mana hatta qala ar-rasul, amma sai Allah ya ce hatta ya qulu ar-rasul, kaga wannan ya qulu ma'anarsa menene? Madi, tunda ma'anarsa madi, kana da dama ka ce hatta ya qulu ar-rasul ko hatta ya qulu ar-rasul. Allah ya sa mu gane. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه dan kar wata nan kana karanta qur'ani kaza an ce hatta ya qulur rasul kace ka wannan akwai kuskure to karatin ka ne da kai ba kuskure bane wannan ana samu tsakanin qira'at ana samu ne san cewa wani da wani sun karanta kaza ko wani da wani sun karanta kaza malamai da kansu suna cewa al-qira'atani kar riwayatayn qira'a biyu kamar riwaya biyu ce sai kaga daya ta ƙara ma ilimi wataran dan Allah ka daure ka dauki shatabiya ka karanta daidai wal habbu dul asfi war rayhan sannan ka karanta a ciki za ka ga wal habba dul asfi war rayhan za ka qira'atin da ke akan wannan ayar kadai nawa ne muna gane za ka qira'atin da yawa kuma za ka ga ashe akwai fa'idoji na ilimi da yawa cikin qira'at shi ta wanda zai tafsiri akan so a ce yana da ilimin qira'at dan ka ringa fitowa da mutane ma'anonin kuma ka bambanta qira'a mutawatira da qira'a shadda akwai qira'a da yanzu kaga wannan qira'un guda biyu duka qira'a ne mutawatirai amma ni qira'a da Allah yake innama yakshallaha min ibadihi al-ulama'u haka kuwa iya ko ta ko kuma innama yakshallahu min ibadihi al-ulama'a kaga wannan qira'a ce shadda kuma ta baka ma'ana guda wata ta ce kadai wanda Allah wanda suke jin tsoron Allah sune malamai kaga nan kuma dan an canje wata liba za ka ce kadai wanda Allah yake tsoro a bayan da sune malamai ba wannan kuskure ne kadai wanda Allah yake mutuntawa ya girmamawa a cikin bayan da sune malamai amma dai kira a cikin shahada hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da wannan manzo da wadanda suke imani tare da shi suke cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasrallahi qareeb ku saurara taimakon Allah yana nan kusa da ku saboda mai inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ma'ana duk lokacin da ya ga tsanani to za ga akwai sauki a cikin wannan tsanani shi sa Allah ya ce ku saurara inna nasrallahi qareeb to wannan me yake nuna ma wannan yana nuna ma cewa duk yadda za a buga rayuwa da yadda za a buga rayuwa za ga rindinar Allah ita ce yin nasara rindinar Allah ita ce nasara duk tsanani a cikin bin Allah babu nadama a cikin bin Allah babu nadama eh Allah na iya jarrabar ka a hanya so da yawa ma idan mutum zai samu matsayi mai girma za ga lokacin da yake bin kwazazzaban a cikin wahala yake bi yanzu idan kai karatu tun daga primary har zuwa jami'a tuno wahalar da ka sha in kai karatun Qur'ani tun daga farfaru da babbaku har ka zo kai biye har ka zo kai hajja har ka zo kai satu biyar da ake har ka zo kai yanka takarda dan Allah ka tuno wahalar da ka sha lokacin da ake karatu a ɗangarori wani abincin da kake ci in ka ci yanzu an kai ka asibiti in yanzu ka ci wannan abincin sai an kai ka asibiti ka dauko gajala kawai gajala kawai za ka dauko miya kuka miya ayo miya kalkashi miya taushe miya kaza miya kaza tuwon dawa tuwon masara tuwon gero tuwon waye za a hada a rufe a tukunya a sa mai kanwa da safe a zo a zafafa shi akwai daɗi ka tuna wahalar da kake sha wata rana muna zaune a makaranta akwai wani gida kullum sai an kawo mana abinci mun yi wata da watanni muna ci amma kun san abin da zai ba ku mamaki ashe mata gidan ku turwa ce haka muka ci muka more muka yi karatun Allah mu ko muka yi gaba da yanzu ne amai za ta yi amma na sun ba abin da yana mai mu na roon mu da wata turwa ce ta dafa abinci ta ba mu mu ba abin da ya shafe mu to ka tuno wahalar da ka sha ka tuna na yi karatu a gurin malami daga gama wanda ya san unguwar gama a Kano zuwa gwammada karatun ana igar da sallar asuba ake yin shi da ni da abokaina ba mu da keke muna samun aran keke mu tuko kamar karfe 3 za mu zo gwammada mu tsaya a sallar asuba mu buɗe littafin mu a karatu mu koma gida duk ran da ba mu samu keke ba to a kafa muke tawowa da gan mu zo nan ka ce mai kamar kilomita 15 a kafa zamu ai mana karatu mu koma akwai lokacin da muka yi karatu da wani malami a cikin sabuwar BUK mun sha mu tawo daga brigade din zuwa sabuwar BUK gwarzar road ran da ba mu da kuɗi a kafa amma da ko ka buga kake ji a kafa ba lalle bane da iya zuwa dan ka gane ita rayuwa sai ka wahala in baka yi wahala ba to ba za ka samu abin da ake bukata ba shi yasa za ka yi ziyaran yanzu duka malalata ne amma da iyayenka suna son ka mahaifinmu gidanmu muna da wadata muna da komai amma ya dauke ni ya maida ni cikin almajirai nake kwana kan kirgin saniya wanda wani zai kwarkwata ba za a kai min wani ba sai dai tafasa ruwa ya yi zafi shi tsoma wandon a ciki da kwarkwatar da kwan sai su sama sai in zare wando na tsaure ishin ya shi in ci gaba da sa kana to kar ka dauka cewa wai kawai a ruwan sanyi ake rayuwa za ka ne wani ya zaka da mota da malamin ne na jin daɗi da kuma ban sha wuya ba dala ban sha wuya ba wani haka dai maki wallahi mota ce mai kyau to kuma lokacin da nake wahala ta ne sai baka zo ka tausaya mun ba wallahi mun sha yin sahur da mangoro mu daye mangoro mun lata mu sha shi kenan bi azumi ko mu samu gyada ta kulliha ko ta gungwani mu kware ta mutum sha ruwa shine sahur din mu saboda ba yadda za ka samu abincin da zaka ci amma ne na ganin kai zaka dan daga glass ta malamin da Allah ya jadi yake to kuma lokacin da na shawo ya kana ina Allah ya samu da arama ta Allah ya yi Allah subhanahu wata'ala yake yas'alunaka madha yusikun suna tambayar ka me za su ciyar sai Allah ya kulli ga ya musu ma anfaqatum min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya domin Allah ya cikin alqurani yana kiran dukiya da alkhairi ana makaram kan ta mana wa innahu li hubbil khairi Allah ce shi dan adam wajen san dukiya yana da tsananin san dukiya haka dan adam yake iya da tsananin dukiya to shi sa Allah mutoki sarki anan yace mulane da dama cikin bakar Ali Imran Allah yana kiran dukiya da alkhairi ya ake ta zama alkhairi shine idan ka sarrafa ta hanyar da ya dace to duk abin da zaku ci na alkhairi fa lil walidayni zaku ciyar ne ga iyayenku wal aqrabina da kuma dangin ku makusanta wal yatama da marayu wal masakin da wanda ba su da shi wabn sabil da kuma wanda yake matafi su za ku taimaka da dukiyar ku Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin dukkan abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya san da wannan al'amari duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi zaka fahimci wannan ayar idan karanta abin da Imam al-Baghawi ya kawo a cikin ma'alimut tanzil cewa wannan ayar ta sauka ne fi amru ibn al-jamu' wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kana shaykhan kabiran zamani tsoho ne dattijo amma akwai kuɗi haka ce tsoho da kuɗi yaro to yaro ba kuɗi ba fa kana ya rasulullah sai ce ya ba akin Allah sallallahu alaihi wasallam bimada natasaddaqu wa ala man nunfiqu da me zamu sadaka kuma wa zamu ba wa wannan sadakar in zamu ciyar da dukiyar mutu da me zamu ciyar abinci zamu bayar ko kuɗi ko sura ko me sannan in zamu bayar wa da wa zamu ba ko dukan mutane insha Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya sai yake cewa yas'alunaka madha yunfiqun, suna tambaye ka me za su ciyar. Kaga mun kalli wannan magana ta Amr ibn Jamuh, shine me za mu ciyar kuma me wa za mu bawa. To a ƙarshe sai Allah ya faɗi cewa yace qul ma anfaqtum min khairin, ga ya musu duk abin da za ku ciyar na dukiya, na kuɗi, na dukiya. Dukiya ba ta ɗaukan kuɗi kawai, za ta ɗauki abinci, za ta ɗauki sutura, za ta ɗauki abin da duk mutum zai amfani da shi. To duk abin da za ku ciyar, kuma dukiyar nan za ku ciyar da mai kyau, ba sai yayanka sun gama cin abinci ba ka ɗauko ka ba wani, ba sai riga ta fara yajewa a wurinka, a'a in kana da hali yin sabon aiki, sabon ɗinki, ba shi abincin da ba dafa ba ka ba shi kuɗin cefa ne. Shi sa Allah ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu, Allah tabaraka wata'ala ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku kai matsayin masu da'a da nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so, abin da kake so a cikin dukiyar ka ciyar da shi. Wa ma tunfiqu min shay'in, amma dan kar ka dauka in ka ciyar da wanda ba shi kake so ba lada, sai Allah ya ce duk abin da ka ciyar na wani abu to lalle Allah yana kada da shi. Abin da kake so a sadaka shine in zaka ciyar, ka ciyar da abin da kake so. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura, abin da kake so shi ake so ka bayar. Nan ma sai ce qul ma anfaqtum min khairin, sai ce fa lil walidayn, wannan da abin da zaka ciyar din ba raba iyayenka, yana tabbata ga iyaye. Wal aqrabina, da danginka makusanta, yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifinka. Wal yatama, da marayu. Wal masakin, da miskinai wanda ba su da shi. Manzo Allah ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, mutumin da yake kulawa da matan da ba su da miji dan kar su shiga bala'in zane ya ringa taimakon su da abin da za su rayu dan Allah, da miskinai wanda ba su da shi daidai yake da wanda yake fita jihadi dan Allah. Wancan kuma yace ana wa kafilin yatimi ka hatayni fil janna, ni da wanda yake kula da maraya haka muke aljanna makota. Wannan sabili da kuma dan tafarki, addinin mutunci baya san ruwa, so yake mu ringa kyautata wa juna da dukiyar mu. Shi ta Allah ce wa ma taf'alu min khairi, duk abinda kuka ciyar kuka aikata na alkhairi fa inna Allaha bihi alim, lalle Allah yana kada da shi. An ce Maimun ibn Mihran ya karanta wannan ayar sai yace hadhihi mawadhi'un nafaqa ma dhakara fiha, yace wannan hadhihi mawadhi'un nafaqa, waɗannan su ne gurin da ake so ka ringa ciyar da dukiyarka. Yace ma dhakara fiha qablan wala mizmaran wala tasawi la khashabin, Allah bai ce ka ciyar da dukiyarka wajen gina tsaye da ganga ba, ko garaya, ko kuma hotuna da ake yi na katako ka yi su ka ajiye a ɗaki. Wala kiswata hifan, Allah bai ce ka je kai wa katanga ado ba, katanga hada da dumar bango da ake sawa, ko wani labule ya kewaye ɗaki, duk wannan ba daidai ba ne, almubazzaranci. Muna gane ha, za ka ciyar ne a nan guri. To da abin da kuka aikata na alkhairi lalle Allah ya san da shi. Malaman tafsiri suna cewa wannan ayar an saukar da ita ne kafin ayar zakka ta sauka. Ayar zakka tana sauka daga nan kuma wannan ayar sai aka shafe ta, haka wasu da cikin malaman tafsiri suka faɗa. Amma duk da haka waɗannan suna da haƙƙi a kanka, mana yanzu bayan ma wannan ɗin kuma sai ka ƙara da zakka, zakka wajibi ce, wannan ko mustahabi ne banda na iyaye, mustahabi ne. Alaƙa tsakanin ɗa da uba, in ɗa ya fi wadata ya taimaki uba, in uba ya fi wadata ya taimaka ɗa. Alaƙar da ke tsakanin dangi da dangi, wanda ya fi wadata ya taimaki wasu. Don kana da wadata dole ka ciyar da iyayenka, dole ka taimaki danginka, ka taimaka wa marayu, ka ciyar da miskinai, ka taimaka wanda yake a tafarki. Wannan shine gurin da ake zuwa a ciyar da dukiya. Da fatan Allah Maɗaukin Sarki ya shirye da mu. abinda na fada kuma daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah man afwa wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.